Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 25 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardiniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku basin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wade da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam. Daraktar hukumar leken asiri ta Amurka Gene Haspel da ke Turki don binciken mutuwar dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi ta surari muryar da aka nada yadda aka gasa dan jaridar Uba kuma kashe shi. Haka kuma kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga kasar Iran ta soke yanke hukuncin kisa ga yara kanana.
To kanan labaran kenan. Bayan labaran za ku ji cewar hukumomi a jihar Kaduna sun rage lokacin dokar hana fita. Kamar yanda mai magana da yawun gwamnan jihar wato ya faɗa a jiya.
Daga Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki, dokacin al'ummar jihar Kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye za su iya fita su zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma.
Wato a yau Alhamis kenan wannan dokar ake sassautawa. A yankin karamar hukumar lafiya Lamurde na jihar Adamawa kuma an fara samun kwanciyar hankali a gurin. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirin ta domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wade da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump wanda yi magana daga fadarsa ta White House ya ce ransa ya yi matukar ɓaci da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutanen da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekarar 2016 Hillary Clinton. Haka kuma an aike da makamancin waɗannan sakonni na bam ga tsohon Attorney General ɗin Amurka wanda ɗan majalisa ne ƙarƙashin jam'iyyar Democrat da kuma tsohon daraktan hukumar leken asiri ta Amurka CIA, waɗanda duk masu yawan sukar shugaba Trump ne. Shugaban ya ce za a ƙaddamar da wani babban bincike ƙarƙashin gwamnatin tarayya domin gano waɗanda suka aika da sakonnin masu ɗauke da bam. Da take magana a wajen wani taro a jihar Florida jiya Laraba, Hillary Clinton ta yaba wa jami'an tsaron ciki da suka gano bam ɗin.
Many of you and others across our country have asked after me and my family and
ta ce mafi yawan ku da sauran mutane a fadin kasar mu suna tambayar lafiyata da ta iyali na. Ina matukar farin ciki da hakan. Muna godiya, muna nan lafiya, kuma muna godiya ga jami'an tsaron ciki waɗanda suka gano kunshin suka kuma shaida mana tun kafin ya kai ga gidajenmu. A kullum muna godewa Allah kan kariyar da suke bamu. Daraktar hukumar leken asiri ta Amurka Gene Haspel da ke Turki don binciken mutuwar dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi ta saurari muryar da aka nada ta yadda aka gasa wa dan jaridar Uba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post jiya Laraba. Jarida ta ambaci wani jami'i da yake da bayani akan faifan yana cewa abin yana da matukar tada hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora wa Saudiya alhakin kashe Khashoggi, wanda yake rubutawa jaridar labarai. Da yake magana a karan farko tun bayan mutuwar Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da Istanbul, Yarima bin Salman ya faɗa mahalta taron zuba hannun jari a Riyadh cewa wannan kisa ya matuƙar ciwo ga duk 'yan Saudiya kuma abu ne mai zafin gaske ga duk wani mutum da yake doron duniyar nan. Haka kuma Yariman ya ce duk waɗanda suke da hannu a kisan za a hukunta su. Ya zuwa yanzu dai ƙasar Saudiya ta kori jami'anta guda 5 da ke da hannu a kashe Khashoggi. An kuma kama mutum 18, yayin da Yariman ya ce jami'an Saudiya za su ci gaba da gudanar da binciken kisan tare da na Turkiya. Wannan bayani na Yariman na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa laifin kisan zai rataye ne akan Yariman Saudiya. Kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi kira ga ƙasar Iran da ta soke yanke hukuncin kisa ga yara ƙanana. Javed Rahman ya aifadawa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa nayi kira ga jami'an ƙasar Iran da su soke tsarin su na yanke wa ƙananan yara hukuncin kisa su kuma yi watsi da duk hukuncin kisan da aka yanke wa yaran ya zamanto daidai tsarin dokar ƙasa da ƙasa. Hukuncin kashe ƙananan yara ya saba dokar ƙasa da ƙasa haka kuma take ta haƙƙin ƴancin yara da aka samar. Rahman ya ce an kashe yara biyar da aka samu da laifin kisan kai a Iran cikin wannan shekarar. Ta baya-bayan nan ita ce Zainab Sakhavand da aka kashe ta makonni uku da suka gabata. An zarge ta da kashe mijinta a shekarar 2012 lokacin tana ɗan shekaru 17 a duniya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba kamfanin Facebook ya bayyana cewa wata sabuwar manhaja da ke bankaɗo hoton tsaraicin ƙananan yara ta taimaka wa kamfanin wajen cire hotunan yara har miliyan 8,700 a cikin watanni ukun da suka gabata. Wannan manhaja da Facebook ya ce ya samar tun shekarar ta gabata tana taimakawa matuƙa wajen gano wasu abubuwan da ba su kamata ba ta hanyar tantance ɗimbin hotunan da ke shafin Facebook. Kamfanin ya ce ya ƙara matakan lura da duk abubuwan da ke shafin a kokarin da yake na tabbatar da ganin babu sauran hotunan tsaraicin yara a shafin. Haka kuma shirin zai taimakawa Facebook wajen horar da ma'aikatansa da ke aikin zakulo ire-iren wannan hotuna cikin gaggawa kan biliyoyin hotunan da masu amfani da shafin ke kafewa a kullum. Facebook ya ce zai amfani da fasahar a kafarsa ta Instagram. Daga ƙarshe cikin dare ɗaya an ƙara samun wani biliyoniya a jihar South Carolina sannan Amurka bayan da aka sayar da tikitin casan lottery a jihar da kuɗin ta ya kai dala biliyan 1 da miliyan 537. An sayar da tikitin ne a wani shago da ake kira KC Mart a garin Simpsonville. Lambar da ke jikin tikitin ta yi daidai da lambobin 6 da aka samar ranar Talata, duk da cewa yana da matuƙar wuya mutum ya iya samun lambobin duka a daidai. Wanda ya samu nasarar cin cacar zai dai zamanto biliyoniya idan ya garka karɓar kuɗinsa a duk shekara na tsawon shekaru 30. Kuma wanda ya samu nasarar zai iya karɓar zunzurutun kuɗi dala miliyan 877 lokaci ɗaya, wannan dai shine zaɓin da yawancin mutanen da suka cike karɓa. Jami'an da ke lura da harkokin cacar lottery suna da masaniyar inda aka sayar da tikitin da ya ci cacar da kuma lokacin da aka sayar da tikitin, amma ba za su san mutumin da ya sayi tikitin ba. A jihar Carolina duk mutumin da ya ci cacar lottery zai iya kin bayyana kansa ga jama'a bayan an kammala binciken tabbatar da cewa shi ne ya ci, a cewar shugaban gudanar da harkar cacar lottery Tony Cooper.
A gaida sarfe na hashin gubans da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta sassauta dokar hana zirga-zirga da ƙarfe, wato daga ƙarfe 6 na safiya zuwa ƙarfe 5 da yamma a yau Alhamis sakamakon rahoton samun kwanciyar hankali a wasu sassan Kaduna. Wakilin Isa Lawal Ikara ya jiyo mana ta bakin hukumomin
da yake sanar da sassauta wannan doka. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnati ba za ta yi wata ba wajen dawo da dokar hana zirga-zirga idan ta samu labarin wata barazana ta tsaro.
Daga gobe Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki, dokacin al'ummar jihar Kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye za su iya fita su yi zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za su sa idanuwarsu su gani yanda abubuwa ke tafiya a cikin waɗannan lokacin da za a fita gobe. Duk wanda aka same shi yana wa wannan zaman lafiya wanda muka samu zagon ƙasa nan take za a kama shi ko kuma za a kama ta ai duk iya abin da ya kamata ai har wa yau kuma in aka samu wani abu wanda kan iya zama barazana gwamnati ba za ta yi wuta-wuta ba za a koma wannan dokar wadda aka rage ta daga wannan lokacin wadda ba ma fata
yanzu dai shugaban majalisar sarakuna ta jihar Kaduna mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris da Sheikh Dairu Usman Bauchi sun ce lokaci yayi dai da al'umar jihar Kaduna za su rungumi zaman lafiya da juna irin hali wasu al'umar jihar Kaduna suka ji a lokacin dokar hana zirga-zirgar kuma me za su ce game da sassauta wannan doka
sunana Amari Kafin ta riga cikin eh na ji dadi gaskiya domin zamu fita mu nemo abin da zamu ba iyalanmu saboda an tare mu a gida kaga yanzu dage wannan doka mu alheri ne a wurin mu ya kamata mu yi wa juna fada mu zauna lafiya
assalamu alaikum sunana Hajiya Saratu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa su kiyaye a zauna lafiya maza suna zauna a gida ba shiga ba fita a kiyaye zuciya a kiyaye tashin hankali kowa ya nemi zama lafiya a zauna lafiya dan Allah
sunana Muhammad
Malam Muhammad shagon ka gashi kusan kaya duk sun rame da shago a cikin yake faruwa ne
gaskiya musamman ka lura zaka ga halin da aka wasu ka jefa al'umman mu a ciki shine ya jawo mana wannan ba daman da zamu je mu siyo saboda ba hanya sannan kuma mutane abin da ya rage a ciki duk mutane sun kwashe Allah Allah ma muke da mu a dage doka saboda al'umma su ma sun dame mu da tambayan kayayyaki gashi babu kowa da yazo ya tambayi kaya musamman kayan masarufi da ake amfani da shi da kullun kana cewa babu zai dafa kai
kimanin kwanaki uku kenan dai cikin garin Kaduna da kewaye na cikin dokar hana zirga-zirga biyo bayan hatsaniyar da ta sabbaba guje-guje a wasu sassan jihar Kaduna da hukumomi suka ce mutum biyar su rasa rayukansu sannan wasu da dama suke kwanci a asibitoci daban-daban biyo bayan raunukan da suka samu a sakamakon guje-guje Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Zauna lafiya al'umma ta tsata kujiya zama lafiya
to madalla a gaida Isa Lawal Ikara Rahotanni daga jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya na cewa an fara samun kwanciyar hankali a yankin Lafiya Lamurde inda aka kashe fiye da mutane 10 a sanadiyar tashin hankali da ya barke a yankin. Ga rahoton Ibrahim Abdulazim daga jihar ta Adamawa.
Biyo bayan tura karin jami'an tsaro zuwa yankin na Lafiya Lamurde yanzu haka hankula sun fara kwantawa sakamakon tashin hankalin da ya barke a yankin. Kamar yadda rahotanni ma ke cewa wannan sabon tashin hankalin ya taso ne ta sanadiyar wani rikici da ke da nasaba da butun gona tsakanin wasu kabilun yankin biyu inda ko aka samu asarar rayuka da ma bana ta dukiya wanda kuma kawo yanzu kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar fiye da mutum 10 ne ma aka kashe.
Hakimi na lafiya ma ya je ya nuna musu wannan ba daidai ba ne amma duk wannan bai sa sun bar abin ba. Da suka zo kawai suka amsa musu da fada da duka shi ne suka take ita da ni ta tsena ainihin kai kai ma kin fiya suka binne su gaba da mun kai iya kokari dai don ganin an tare abin da yiwu ba shine so suka kashi su wannan din
kamar an samu da asarar rayuka da yawa da dama ne ko dai
to ban san su bangaren su ba amma dai mu wanda suka rasu a wajen mu dai mu sun goma sha ɗaya ne zuwa yanzu
to sai dai kuma ko da na tuntube shi kakakiran na yan sannan jihar Adama SP Uthman Abubakar wanda mako ya tabbatar da faruwar lamarin ya kuma musanta rahoton da ke cewa rayuka fiye da 10 ne ma suka salwanta
na lokacin mutane guda biyu muka samu
to kuma wani mataki aka dauka da
kamar yadda aka muka mun tura mutane mu su ana wajakin wani waje din kuma sa'annan komai ya fara lafawa abin da zan fada wa mutane shi kamar da muka sha fada shi su ga daukar doka hannun su ga abin ya faru wannan su ga su dinga sanar da jami'an tsaro ba su dauki doka hannun su ba
a Najeriya kamar da alƙalman hukumomin agaji da na tsaro ke nunawa rayuka da dama ne ma suka salwanta a mako guda ta sanadiyar ta sa shi hankula da ke da nasaba da fadan kabilanci ko addini musamman ma a arewacin kasar batun da manazarta da kuma kungiyar addini ke ganin fa dole a tashi tsaye Abdullahi Jida da Amar na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a Najeriya ta interfaith na ko dangata lamarin nema da shakulatin bangaren da ka iya jefa kasa cikin wani mawuyacin hali
yawanci
idan abun akwai abun da kake da su in ji su wato Allah da zai kula da shi wannan abun na aukuwa amma da haka da haka jami'an tsaro kuma ku koyi da abun da shafa amma so tare ce daga ana rike an amma riko ta kamar kashi ba za a tashi yin wani abu a kai ba sai in an ji ya auku an rasa dukiya an rasa rayuka sai kuma a zo a tura jami'an tsaro a ce su a wato kontroli abubuwa guda biyu wanda suka jikkata da suka rayukan su da kuma ina za a wani mataki za a ɗauka saboda kare a auku wannan abu a cikin kada abin kai matsala amma a gaskiya akwai riko sa ta yar kashi a wajen musamman ma wajen jami'an tsaron mu in ba da su mataki ba kuma a kan wannan abin to gaskiya fi sabilillahi mutane suna cikin wahala samun irin wannan abubuwan ba wanda kuma bala'i ne ga kasan nan kai suna mu ci gaba.
Abdullahi Jidda da Amara kenan na ce bayan tafi da Najeriya wanda kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan lamari. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz.
Sunana Ukashe Ibn Safwan. A lallai muna matukar fayin ciki da zuwan shi mataimaki shugaban kasa wannan gari namu mai albarka kuma lallai ina da kira da nake so in gabatarwa gwamnati gabaki daya game da mu masu sana'o'in hannu akwai fikira da basira da yawa da muke da shi wurin ainihin aiwatar da abubuwa na fasaha to amma gaskiya muna fama da ainihin matsaloli tunda abin da ya shafi jari da namu aiwatar da ayyukan mu da kuma tallafi ko kuma goyen baya na gwamnati na yanda za a tallata mana da taimaka mana wurin sai da hajar mu a kasuwa muna godiya ga ainihin gwamnati da irin wannan tallafi da take bamu wannan shine zai taimaka mana wurin aiwatar da ayyukan mu
sunana engineer Atiku Muhammad gaskiya mun yi matukan farin ciki da zuwan sa da ya domin tallafa mu irin mu masu sana'a masu kananan garbi dan ba mu yi tsammanin a baya an samu gwamnati mai kula da technology a kasan nan irin wannan gwamnati ba tsakani da Allah
to madalla wasu mutane kenan da suka ci gajiyar shirin bada rancen naira 10,000 wanda mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Ojimbanjo ya kaddamar a jihar Bauchi sai a biyo mu shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ku karfe 1:18 ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
aka ce in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujerar ba me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi retiring daga shi siyasan ba
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin matasa domin nazarin yadda za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira not too young to run yau ma muna tare da
Luka Fante malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau
ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce
kamar Jibrin kamar ban shir dan siyasa
to ina muku barka da zuwa wannan zauren jagora tattaunawar Zainab Babaji ta tambayi matashiya Mary Marcus yadda take ganin wannan doka za ta tasiri har a samu matasa su tsaya takara a zabe su sai ta bayyana cewa
a matsayina na matashiya in ana duba a ce lalle ana so matasa mu ma mu sa hannu ai zaben ma ko sai ya takaran ba wai an bar shi wai sai maza ne kawai su saya takara ba har da mu mata ma ana bukata mu ma mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa to amma a duba a ce wai ni ina nan a matsayin matashiya bisa ga bayanin da baba ciri yayi yanzu a haka zan siya a matsayin ina neman takara yar takara aikin me nake yi amma ina harkokin siyasa kudin nan da domin dauki takardin nan kawai zan samu wannan kudin a ina in bayar Indan zai iya yu har a da gaske wannan doka da aka fitar har shugaban kasa ya sa hannu domin a gani an yi da mu ma matasa. To in za a taimaka mana lalle ne sai a rage wannan kudin. Bayan an rage wannan kudin, kin gani mu matasa za mu iya mu sa hannu a cikin harkokin siyasa. Domin ba kudin form kawai mu za mu biya ba, akwai wasu kashe-kashe, akwai wasu abubuwan da ana bukata a gare mu mu ma mu yi. Sa'ali nan kuma zai yi kyau in an sa matasa a harkokin siyasa, in an yarda matasa sun sa kai dumu-dumu a harkokin siyasa. Me yasa na faɗa haka? Domin shugabanan mu da su riga sun yi shekaru, wanda ma in a ce ma abi aikin gwamnati ya kamata sun isa retirement, sun kai retirement age, wanda ya kamata a ce sun huta. To aikin in ana son a ci gaba, in ka yi ka sauka ka ba ma wani yayi, in ka taka rawanka kin taka rawanki ni ma na zo na taka rawa, za a gani wanne ne yayi. In ma bai dadi ba ma ai ba mu dade ba, zaka kauce wani zai zo yayi komin yaya dai kamun nan dai akwai gefen da dai zaka yi a ji dadin ka, akwai gefen da zaka yi ba za a ji dadin ka ba a matsayin ka na shugaba. Kuma in kana so ka kuma san da cewa shugabancin ka yayi kyau, to wanda ka shugabance su ka ba su wuri su ma su yi shugabanci, ka gani ko gaskiya abinda kai kayi ya iya ya taimakawa rayuwarsu, ko sun iya samu cin moriya, sun iya samu karuwa. Kamar iyaye ne kina koya wa yaro ga abinda zai yi, amma baki ba ma yaro yayi abin da ya kamata ba, yayi abin da ya kamata bisa ga kwais wanda kika yi mishi. Ke dai kawai kullum yaro ne zai abu, kina so ke ki bashi ra'ayin kanki ko baba ya bada ra'ayin kanshi. To bayan da zaka yi ka san da cewa yaro nan ya iya ya dauki kwais wannan da kai, sai dai ka bashi zarafi, yayi kana kallo kana zuba ido ka tabbatar ko yaron nan yayi amfani da kwais wanda kai.
To kina mace kuma sau da dama ana ganin kaman mata iyaka akan yi amfani da su lokacin zabe ne, don idan kika tafi rumfan zabe zaki ga yawanci mata ne suka shigo su yi zaben nan, amma su ba sa shiga domin su yi takara domin a dama da su. Idan kika duba majalisar dokokin jihar Plateau zaki ga kashi kusan za a ce 80 ko kuma 90 maza ne, mata ba su wuce biyu ko ɗaya ko biyu ba a cikin abin. Kina ga kaman wani kalubale kuke fuskanta da yasa ku ba kwa shiga a dama da ku a harkan zabe siyasa ko a zabe ku, ba wai ku dai ku je ku yi zabe ku goya ma maza baya ba?
To da daga cikin kalubalen da muna fuskanta mu mata da yasa zaki gani a ko ina kika je kowane majalisa kin duba zaki ganda cewa ana karancin mata, da wuya a samu kashi 20 a ce mata suna nan a kujera. Dalilin an duba ana gani mu a ta nan Afrika ana ganin ke mace dai kaman ba ke da yanci da zaki yi gaba. Shi yasa mun gode Allah ya taimaka a yau ana iya tura ƴa mace makaranta, amma da ana gani ai ke zaki yi aure ne, so zaki je ki karasa a gidan mai gidanki babu ma riba a matsayin iyaye su tura ƴa mace zuwa makaranta. To in an koma harkokin siyasa ana gani ke ƴa mace ke na mace me zaki zo ki nuna mana bayan da mu maza kina a kalkashin mu? To sai in ce ko wani dagan kai ne ko ya ne wanda mazan suna ji turawa sun ce he's full of himself. Mutum yana ganin ni na isa ni namiji ne ko a gida ke mace kina kalkashi na, so ya zaki zo ki saya takara da ni? Kuma an duba kuma shawarwarin da mata na bayar gaskiya yana taimakawa. So daya daga cikin kalubalen da muna fuskanta kenan. Kuma yana mun sa hannu a harkokin siyasa, ana ga yaushe zaki duba iyalinki gidanki? Ke mace ne kina da aure kina da ƴaƴa kina da mai gida, zaki yi yaya zaki duba ki gani kin biya bukatan gidanki kin biya bukatan harkokin siyasa? So a hakan tun ke baki bude baki kin ce da cewa zai yi miki nauyi ba zaki iya ba, wani ya riga ya zona ya kamala da cewa ai ke mace ce ba zaki iya ki ba.
To Mr. Luka Fanfavorin dawo wurinka, akwai matsaloli da su matasa karan kansu suke haddasa ma kansu wanda baya ba su daman shiga harkokin wannan siyasa. Me kake ganin ya kamata su ma matasan su fara yi ma kansu kafin su samu kafa wanda za su ci gaba da harkokin siyasa?
To kamun ma a yi maganar matsalolin da su matasan suke fuskanta a Najeriya, ya kamata ne mu kuma gane cewa yadda muke yau in kika duba matsalolin da suka addabe matasan a Najeriya, a ce dai gaba daya a Najeriya zaki ga akwai issue na talauci a kasan nan. Yau ana maganan talauci Nigeria ce wata kasan da yau ake magana is the most poorest nation in the world. A yanda ake magana yanzu. Kin ga yanzu in kika yi maganan jahilci zaki samu matasa mafi yawa wanda su din nan ake amfani da su. Su wayannan yan siyasa shi Jibril Bancir yayi magana cewa a matasan da ake ce a yi da su din ko kaman shi din ma yanzu hakan da yace da kirye ya cire miliyan 7 ya je biya an kika tambaye shi shi ma matashi ne da yayi aiki yayi da kirye samu wannan kudin to ki tunanin wayanda ma ba su da aikin a ce za su shiga siyasa kin ga dai akwai matsalan talauci a ciki akwai kuma jahilci yanda mafi yawan su sun fi so su bi popin akan su fi su bi ma matasan su mara musu ba tunda ba abin da za su samu a gurin kin gani wayannan masaloli ne to amma kuma bamu iya mun gane wani abu a kasan nan ba su waye ne matasan a yanzu haka in kika duba yanda aka ce ai a kundin tsarin Najeriya aka ce matashi mutumi ne wanda daga shekaru 18 zuwa 35 amma kuma in kika je wasu farnonin aka ce yau an yi wato abinda ake kiran shi bautan kasa NYSC zaki ga cewa wanda ake barin su suje matasa ne daga shekaru 18 zuwa 30 in ka kai 31 ma ba za ka je ba kin ga shin ya nuna cewa a cikin dokokin Najeriya ma bamu iya mun sa yanda matasan za su samu karfin gwiwa su ce za su shiga cikin siyasan ba in kika je farnin wajen aiki wato neman aiki matasa mafi yawan da suka gama makarantu in kika je kika gansu abinda suke a cikin al'umma yanzu abin tausayi ne yawancin su sai da kyarfi ke neman su ciyar da kansu kin ga hakan ba za ki iya ibe wayannan matasan ki ce musu a to ku zo dai a shiga a koka da ku yanda ake da soran ba don akwai talauci akwai jahilci akwai abubuwa da yawa da suke ciki
kuma wajen aikin ma sai kaga a ce idan ka wuce shekara 35 ba za ma 35
to me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi retiring daga shi siyasan ba amma kin ga wannan aka ce to in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba
kana ganin doka ne da ya kamata shi ma
ya kamata a ce akwai doka haka a gani na dai wayannan matsalolin su ne amma kuma ya kamata mu gane cewa akwai wasu matasan da aka ba su dama a cikin farnin siyasan wanda a yanzu in kika je kika ga inda suke gudanar da harkokin gwamnati ba adalci a ciki
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji shawaran matasan ga sauran ƴan uwansu da suke ganin idan sun dauka haƙarsu za ta cimma ruwa yanzu a madadin su duka da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karan a takaice
Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bomb ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump wanda ya magana a fadarsa ta White House ya ce ransa ya matakar bashi da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bomb zuwa wasu mutane da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokin hamayyarsa a zaben shekara 2016 Hillary Clinton. Daraktar hukumar likin asiri ta Amurka Gina Haspel da ke Turkiyya domin binciken mutuwar dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi ta surara muryar da aka nada ta yadda aka gasawa dan jaridar Ukuba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post ya wallafa a jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'in da yake da bayani akan faifan yana cewa abin yana da matakar tata hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora wa Saudi Arabia alhakin kashe Khashoggi wanda yake rubutu a jaridar labarai.
To duka da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin mu sai can da hantsi zaje mu dauke da wasu shirye-shiryen mu. Sai dai kafin mu kai ga lokacin hantsi ko kuma mu tattara namu inamu muna mika ta'aziyya zuwa ga Usman Umar wato coach tanku daga birnin Kumasi da Ibrahim Umar daga birnin Abuja na rasuwan yar uwansu wato malama Hafsa Allah ya kanta ya sa ta huta. a madadin Sarfi Lashe Muguma da Malasin da ya shirya ba da umurni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Dara Smith baba ya kuma kirdi ne daga Washington yake sallama da ku sai da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.